bayar da bankin jayiz yanzu haka kungiyoyin addini a Najeriya sun bi saho wajen soma kafa wasu ƙananan bankuna domin tallafa masu ƙaramin ƙarfi da ke son soma sana'a da ma samar da ayyukan yi ga matasa. Na baban nan mako shine yunkurin da tushen ikilisiyar yanwa ta UIN ta yi na kawo bankin tallafa wa al'umma wato Brethren Microfinance Bank da cibiyarta za ta kasance a jihar Adamawa, amma dai wajen taron kaddamar da shugabannin hukumar gudanarwar bankin a Yola, Reverend Joel Billy da ke ma zama shugaban tushen a jihar Adamawa ya ce tushen na UIN ya kikira da bankin ne domin samar da aikin yi da ma bunƙasa kanun su na yin dogaro da kai musamman ga matasa.
Abun tausayi ne, abun takaici ne in ga gan matasa wannan zamanin abun kuka. Ta dalilin wannan banki za mu jijiya, za mu shiga sashi na kasuwanci wanda zai bi ya iya ba coci kuɗi, wanda za a iya ba matasa scholarship, za a iya ba su kuɗin jari na kasuwanci da makamantansu.
To ya kwata ma bankin zai fuskanci kalubalen da manyan bankuna ma ke fuskanta na ƙarancin ƙwararrun ma'aikata.
Wannan bankin muna da ƙwararrun mutane wanda sun yi aiki a bankuna a wura daban-daban. Muna da su a ƙasa su ne sun tsara mana ƙwararrun matakai wanda za a ɗauka, matakai wanda zai sa banki ɗin ba za a yi faɗi ba, matakai kuma wanda za mu shiga jarin kasuwanci a ɓangare daban-daban, wanda ta dalilin haka banki ɗin zai yi nasara.
To amma yako yana bai wani batu shine ma na yadda bankin zai ke hula da sauran jama'a musamman ma waɗanda ba kirista ba. To ko ta ya za a fuskanci wannan matsalar?
Wannan banki bai shafi al'ummar kirista kawai ba, a buɗe yake kamar da ka sani commercial banks da musulmi da kirista da wayene, duk wanda dai yana so ya yi harka da kasuwanci da wannan banki fili a buɗe yake ga kowa da kowa.
Mrs. Virginia Lazarus Zuka ita ce shugabar hukumar gudanarwar bankin, ta ce bankin zai tabbatar da kyautatawa waɗanda ke hulɗa da su.
Za mu kyautata wa jama'a da yi hulɗa kuma tare da su, mu ga cewa mun kyautata rayuwar mutane musamman matasan da muke da su da kuma tsofaffi da mata.
To ko shi ma wannan banki da tushen ya kafa ya cika dukkanin sharuɗi da ma ƙa'idojin da babban bankin Najeriya ya gindaya? Shi ma ta zo ka shi ke jagorantar kwamitin ƙwararrun bankin.
Central Bank tana zuwa akai-akai tana duba abin da ake tafiya. Daga sun ga ko abin da zai kawo asha a cikin magana za su dakatar da mutane sai ba za ku wannan abin ba. Kuma su wayannan manajoji da aka ba su aiki sai da aka ja ka tuhumar su aka yi bincike aka san su wane ne, barayi ne a da ko kuma sun taɓa rashin imani a da? Ka gane ko akwai doka, ba za ka ɗauki kuɗin mutum ka ce shikenan ba, ba za ka shakin mutum ba. In ka ga har banki ta faɗi to an yi rashin imani da ko an yi sata da kuma rashin sanin aiki. Amma ba za ka ga mutum iri na ya shiga irin wannan aiki dumu-dumu a ce kuma za a faɗi ba. Amma ka gani doki hudu tana wa hudu amma dole ta faɗi wani karan. Amma kuma akwai ka'idodin da aka saka kafin a yi nesa a cikin wannan gasar, dole ne a san cewa ga wata illa. So na tabbata maka cewa wannan bankin ba da dadewa ba, za a ji sunanta ko a ina.
A Najeriya dai ba kasafai jama'a kan yi shiru ba, da zarar an kafa wani abu da suna addini wanda masana ma shi ganin shi ke dakufa wasu ƙungiyoyin kurawa domin ba da gudunmawa walau ta fannin siyasa, zamantakewa da kuma tattalin arziki kamar yadda yanzu waɗannan suka soma. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.